sauraron Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 9 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wasu ƴan bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Yayin da makomai Ukraine da yuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin caciyar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomar su ba kawai dangantakar su ba. A jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Prime Minister kasar ya yi murabus a makon jiya.
Toma Dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Zamfara ya kai ziyara ƙananan hukumomin da wasu ƴan bindiga fiye da 350 suka kai hari a jihar don jajanta musu, yayin da mazauna garuruwan da harin ya shafa da yawa sun guje wa gidajensu. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Kebbi har yanzu akwai ɗaliban da aka sace rike hannun ƴan ta'adda kuma akasaransu ƴan mata ne, wani lamari da jama'a ke bayyana damuwa a kai. Muna kuma tafi da rahoto akan wasannin ƙwallon ƙafa da gudun tsere da rundunar ruwan zata zaman lafiya ta jihar Plateau ta shirya a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu ƴan bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yara 1,400 aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce, mafi yawancin su a lokacin da ƴan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi sanin su da ƴan fashin daji. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara da cewa ana sakin ɗaliban cikin sauri bayan an biya kuɗin fansa, amma har yanzu akwai ɗalibai 200 da ba a gani ba. Kakakin gwamnatin jihar Kebbi Yahaya Sarki ya faɗa jiya Asabar da daddare cewa ɗalibai 30 na makarantar gwamnatin tarayya da malami ɗaya sun iso birnin Kebbi bayan an sako su. Za a duba lafiyarsu da kuma tallafa musu yayin da za a sada su da iyalansu, ya faɗa a cikin wata sanarwa. Yayin da makomai Ukraine da yuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin caciyar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomar su ba kawai dangantakar su ba, amma dangantaka tsakanin Amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO hakika ba ta da kyau. Ko da yake barazanar mamaye Ukraine zai zama kan gaba a ajandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar Litinin mai zuwa, amma akwai takun saka da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su, tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diplomasiya, don Washington da Moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula. Kuma mataki na baya-bayan nan na tura dakarun Rasha zuwa Kazakhstan zai iya mamaye gaba ɗaya tattaunawar. Abubuwan dai suna cikin haɗari da gargaɗi daga ɓangarorin biyu na gazawar abin da zai biyo baya idan sassan biyu suka sanya kansu na abinda zai iya zama kusan abinda ba taba gani ba a Turai a wannan makon. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Prime Minister kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da Majalisar Dinkin Duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta dore wajen tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Perthes ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka hada da sojoji da kungiyoyin yan tawaye da jami'an siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma kungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani karin haske daga rundunar sojin kasar kan yunkurin na Majalisar Dinkin Duniya.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kimanin mahara 'yan bandiga 350 ne suka kai haran kan mai uwa da wabi kwanaki uku a jere a kananan hukumomin Bukuyum da Anka da ke jihar Zamfara. Lamarin da ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na ƙaramar hukumar Bukuyum da Anka ƙauracewa gidajensu don tsira. Gwamnan jihar Zamfara, Bello Matawallan Muradin, ya kai ziyara ƙananan hukumomin da aka kai harin don jajanta musu. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana da wannan rahoto.
Yan bindiga su 350 sun jera kwanaki uku a jere suna kai zafafan hare-hare na kan mai uwa da wabi, wanda hakan ya kai su ga kashe mutane masu ɗimbin yawa da kuma ƙone-ƙonen dukiya da suka yi. Sanadiyar hakan ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na ƙananan hukumar mulkin Bukuyum da kuma Anka suka ƙaurace wa gidajensu. A hukumance dai babu ta'akibin waɗanda aka kashe, to amma makocin garin ruwan Jema da kuma Kurfa inda lambarin ya fi kamari ya bayyana man cewa
daren da data wayewar Narba ɗan bindigan garin garin ya yi suna kuma yana da irin tsagiri da tsohon wasu abubuwan da ba za su iya cin galaba a kai ba. Sai dai a shekarun da intarata da dare wayewar Narba suka kai hari wanda sun yi gangami ne wanda za su iya kai sama ga ɓarawo sun kwara da rinsu rauna.
Jama'a, sarkin dankon Bukuyu mai martaba Alhaji Muhammad Usman Junaidu ya bayyana wa gwamna Bello Matawallan Muradin wanda ya kai masa ziyarar ta'aziyya a fadarsa cewa adadi na masarautarsa kenan. To amma kuma sarkin ya dora laifin bambancin da aka samu na adadin waɗanda abin ya faru da cewa shaci faɗi ne kafofin sada zumunta wato social media waɗanda suka yayata abin da suka so.
Muna so mu ja kunnen ɗan jarida ba su kaɗai ba, musamman masu ɓanna ba ɗan jarida ba ne, masu ɗan jarida social media sun yi ɓanna kusa ga ɗan jarida da muka sani. To mun ji ana ta ba da al'ummar da mun kasa gane su.
Cikin jawabinsa a fadar sarkin, gwamna Bello Matawalle cewa yi.
Gwamnati na da duk abin da za ta iya yi ta tabbatar da ta kai jami'an tsaro garuruwan nan, kuma an tayar da su tare da jami'an tsaro an tsare su a garuruwansu. Wannan da aka yi, sannan kusan yawan jami'an tsaron da za mu talata domin a kare rayuka al'umma da dukiyoyin al'umma. Mai martaba, mu zo mu yi zagaye mu ga me ke faruwa.
Ya kuma soki lamirin masu murna da abin da ke faruwa yanzu a Zamfara.
Akwai waɗanda su kansu bukatar su kar a zauna lafiya, duk bukatar su. Idan an zauna lafiya da Bello Matawallan da samu nasara, ya kamata mutane su san da cewa Allah ba mu wannan mulki ko shi zai tsare mu.
Gwamna Bello Matawalle ya kuma ziyarci 'yan gudun hijira.
Kamar da kuka sani wannan Abdullahi yana da mama da kowa. Allah shi isan muku, Allah shi tona musu asiri. Masu tada kuma wanda za ta raba muku wannan abu da aka zo muku. Sannan kuma gwamnati za ta tsaya Allah da za ku koma da mu.
Binciken da na gudanar ya nuna cewa 'yan sa kai ne na garuruwan da a da baya shigowa wa 'yan bindiga sabili da irin shirin da suke da shi wanda bindiga ba ta kama su. Suka je bayan gari suka kare garinsu a lokacin da suka samu bayanin cewa 'yan bindigan sun taso. Ganin hakan suka dan fara umai da martanin farmaki, su kuma 'yan bindiga suka koma baya suka je suka yi sabon shiri da gangami suka da suka fan musu, wanda hakan ya kai ga inda ake yanzu. Sanshi Abu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yau Lahadi, sojoji masu aikin ceto sun share hanyoyi da ke kewaye da wani gari da ke kan tsauni a Pakistan, inda dubban masu yawon bude ido ke zama, bayan da mutane 22 suka mutu a motarsu da ta makale a dusar kankara. Garin shakatawa na Muri, mai tazarar kilomita 70 daga arewacin Islamabad, ya cika da masu yawon bude ido da masu zuwa su dawo a rana a makon da ya wuce, bayan da dusar kankara da ba a saba gani ba ta mai da shi wani wurin hunturin sanyi. Sai dai wata dusar kankara da ta zuba da yawa da ta kayar da bishiyoyi ta toshe hanyoyin shiga da fita garin, waɗanda ke manne da tudu da kwararruka a tsayin mita 2,300. Ba dusar kankara ba ce, kuma ba dusar kankara ba ce da yawa, ba a taɓa yin irinsa ba. Da kafa 4-5 ya sauka cikin sa'o'i kaɗan. Tariq Ola, wani jami'in gudanarwa a gundumar Natiya Gali da ke kusa da wurin, ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Ban taɓa ganin irin wannan dusar kankara ya mai yawa ba a rayuwata. Akwai iska mai ƙarfi da bishiyu suka tumɓuke da dusar kankara. Mutane da ke kewaye da su sun firgita, kowa yana da nasa labarin wahalar. Kungiyoyin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa suna kira da Hong Kong da ta sake fara zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, bayan da wata ƙungiyar masu kima ta yi gargaɗin hana tafiye-tafiye, wanda aka sanya a makon da ya wuce saboda ɓarkewar COVID, na iya illa ga tattalin arzikin yankin. Fitch Ratings ya ce sabon zagayen takunkumin hana zirga-zirgar jama'a a Hong Kong da kuma ƙara tsaurar matakan tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya kawo cikas ga bunƙasar tattalin arziki. Wasu shugabannin Hong Kong da suka fita daga yankin don hutun hunturu sun gano cewa ba za su iya komawa Hong Kong ba saboda sabbin takunkuman da aka saka na makonni biyu, amma za a iya tsawaitawa fiye da haka. Fitch ya ce, mun yi imanin cewa tsaurar takunkuman kan baki 'yan kasashen waje masu zuwa zai haifar da ƙarin cikas ga damar yankin na zama a matsayin headquarter yankin ga kamfanoni na kasashen waje.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, duk da yake an jima ba a samu rahoton satar ɗalibai ba don neman kuɗin fansa, har yanzu akwai ɗaliban da aka sace da ke hannun 'yan ta'adda, kuma akasarinsu 'yan mata ne. Ko da yake mahukunta na kan ƙoƙarin ceto ɗaliban, yanayin na ci gaba da jefa fargaba a cikin zukatan jama'ar ƙasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A arewacin Najeriya, ɗaliban makarantar sakandaren Chibok da ke jihar Borno da mayakan Boko Haram suka sace a shekara ta 2014, shine abin da ya fara girgiza jama'ar ƙasar akan makomar ilimi a yankin, kuma har yanzu wasu daga cikin ɗaliban ba su dawo ga hannun iyayensu ba. Yankin arewa maso yamma, wanda yanzu haka ke fuskantar ayyukan 'yan ta'adda, ya fuskanci sata ɗalibai a jihohin Kaduna, Katsina, Niger, Zamfara da Kebbi, yayin da jihar Sokoto da ke makabtaka da Kebbi da Zamfara aka ɗauki matakan gaggawa domin kaucewa faɗawa irin wannan matsalar, a cewar gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal.
Inda muka ganin cewa akwai matsala ta tsaro, an jaye ɗalibai daga nan, an maida su wani wuri inda har yanzu karatunsu bai yanke ba, ana nan a karanta da su.
Jihar Kebbi, inda aka sace ɗalibai a garin birnin Yauri ranar 17 ga watan Yuni na shekara ta 2021, an samu ceto ɗalibai da malamai da yawan su ya kai 30 ranar 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Yanzu kuma bayan kwanaki 80 cur, aka sake ceto wasu 30 da malami ɗaya a ranar Asabar 8 ga watan Janairun wannan shekara. Na tuntuɓi mashawarcin gwamnan jihar akan lamuran tsaro, Manjo Garba Rabiu Kamba mai ritaya, akan kowane yanayi ake ciki ya zuwa yanzu.
Mun kira iyayen saboda suka zo an duba su, an duba lafiyarsu, kuma mun kira iyayensu don su sadu da su.
Yaran duka an same su lafiya ƙalau?
Da wanda suke da hannunmu lafiya lau.
Da yanzu akwai raguwa waɗanda ba a samu cetowa ba?
Da akwai man.
Kamar sun kai nawa?
A wannan zamu da muna tattance.
Har yau na tuntuɓi wasu daga cikin iyayen da aka sako yaransu wannan karon na biyu.
Gaskiya ba wani abin zan ce, ina yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, sa ka jarabawa da yi mini, kuma da fatan Allah ya kaddare mu, su jarabawa ga da yi mana. saboda haka mu rungume kadara ta hannu biyu wato kuma Allah ya sa ya zama kafara mu yayin yara da kuma su wayancan yara da Allah ya kaje su saboda ubangiji Allah shi musu maita
nagode ma Allah da yayi wannan abu mutan da ba karhi mu bane ba komai ba Allah ubangiji yayi mana shi sai dai mu ce mishi mun gode to ko dai da bamu gansu ba tukuna dai muna fata dai Allah zai sa mu san juna kira ne yanzu mu
zo mu anshe su. Shugaban kungiyar iyayen yaran da aka sace Umar na kowa ya wuri ya ce sun ji daɗin sako waɗannan yaran amma dai har yanzu akwai bukata.
Abinda ya kashi hankali mu yanzu yawanci yara da suke can wallahi yan mata ne.
Kamar yara nawa suka rage a hannunsu?
19 ya rage wayanda suka total da 50 ne. Har sun kuma ran kajiwa. Sai yanzu 19 amma kiri kota na yara wanda suka rage yan mata ne. Allah a jajirce a daure Allah zai daga wara.
Dukkanin yara da malaman da aka ceto babu wani bayani da mahukunta suka yi akan yadda aka samu ceto su sai dai bayanan da suka jima suna fitowa a bakunan iyayen yaran sun nuna cewa dan ta'addar da ya sace yaran ya ce mutanensa da gwamnati ta kama yake son a saki kamin ya sako yaran kuma kawo yanzu akwai sauran yara a hannunsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Rundunar da ke wanzu da tsaro a jihar Plateau da wasu sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta shirya wasannin kwallon kafa da gudun tsere a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali da nufin karfafa dangantaka tsakanin matasan. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Shirin wasannin karkashin shugabancin babban hafsan tsaron Najeriya General Loki Irabo ya hado kan matasa ne dake da bambancin addini, kabila da jinsi don ƙara samar da dangantaka tsakanin su. Komandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali yace sun shirya wasannin ne don ba matasa damar yin cuɗanya da fahimtar juna don samun zaman lafiya mai dorewa.
Let me reassure you that Operation 7 will continue to be fair, neutral.
Manjo Janar Ibrahim Ali yace ina tabbatar muku cewa rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta ci gaba da yin adalci wa kowa don tabbatar da zaman lafiya da wamammiya. Taron kammala wasan ya samu halartar sarakuna, jami'an tsaro da na gwamnati da sauran al'ummar gari daga jihohin Plateau, Bauchi da Kaduna. Na tattauna da wasu daga cikin su.
Aladi Muhammad Badamasu Mahmud, wazirin wasan. Duk wani wanda yake bisa shugabanci ba abin da ya wuce masa zaman lafiya. A dalilin haka mun dauki dukkan matakan da zamu taimaka musu wurin samun wannan zaman lafiya.
Sunana Jock Alamba, chairman na Barkin Ladi Local Government. Muna farin ciki gabaki daya. Barkin Ladi tana tasowa a farnin zaman lafiya. Domin matasa idan sun hada kai ba tare da nuna bambanci ba, ya nuna da cewa ita kasar Barkin Ladi gabaki daya da kasarmu na Plateau gabaki daya tana samun haske domin su mata su ne kashin bayanmu a kowace farni.
Sunana Mafeng Walson, nini chairman na karamar hukumar Riom Plateau. Abunda muka gani yawa fili, munga mutane daga yare da bom da bom, daga dini da bom da bom, da suka hadu sun buga tare a cikin tinin. Wannan shine abunda muke son kowa ya koya, da cewa kowa abubuwa sun tafi yanda kake so ko ba, ba yanda kake so ba. Mu zauna mu cire bambancin addini da maganar yare, mu ga yadda za mu yi tare, mu ga yadda za a samu zauna lafiya.
Sunana Wamchu.
To gashi nan kun ci kwallo yaya kaji?
Na ciki masu farin ciki duniya yanzu haka.
To amma yaya za ku yi amfani da wannan wasa don wanzar da zaman lafiya?
In Allah ya da, kamar yanzu haka cikin cinnawan zaka. Tun da shi kwallo ko Christian ko Muslim. So ba wani maganan sentiment ko magana wannan muna buga tare muna nan kamar ƴan uwan juna ne yanzu haka. Za mu ci gaba zaman lafiya sosai ma shi sosai.
Kungiyoyi 32 ne suka fafata. An buga wasanni 78 tun lokacin da aka fara gasar, yayin da matasa 280 ne suka shiga gasar da kungiyar kwallon kafa ta Barkin Ladi ta zona daya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Media. Assalamu alaikum. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafafen sada zumunta na yanar gizo. Madalla. To a yau shirin ya tattaro bayanai ne daga babban taron kungiyar Arewa Media Writers Region Jihar Plateau a Najeriya na ƙarshen shekara ta 2021 wanda ya duba hanyoyin ƙarfafa haɗin kai tsakanin kungiyoyin matasa mabambanta a garin na Jos da ayyukan da suka shafi amfani da zaurukan sada zumunta domin ƙarfafawa da wayar da kan jama'a da kuma yaɗa ayyukan kungiyoyin su na addinai da ƴan takarar su na siyasa. Ba tare da wani dogon bayani ba, bari na sada ku da jagoran kungiyar wanda ya kasance ƙwararren ɗan jarida ne a jihar, wato Abba Yakubu, don yi mana shimfiɗa game da manufofi da ayyukan kungiyar da kuma abinda taron ya kunsa. Malam Abba, bismillah.
Arewa Media Writers kungiya ce da aka kafa kusan shekara 2 kenan, kuma tana da rassa kusan a dukkan jihohin Najeriya har ma da kudancin Najeriya. A kowace jiha akwai shugaba da kuma sauran ESCO members guda 7, sannan kuma akwai na kanana hukumomi. Ko da kuwa a ce ba duka jihar take da rassa ba, amma a mafi akasarin kananan hukumomin jihar tana da rassa. Kamar yadda a nan jihar Plateau muna da ESCO wanda ni nake jagoranta, akwai kuma shugabanni da suke kananan hukumomi tun daga nan Jos ta Arewa har zuwa Wasi. An kafa wannan kungiya ne da nufin samar da saiti da haɗin kai tsakanin matasan Arewa dangane da irin rubuce-rubuce da ake yi a kafafen sadarwa na Facebook, WhatsApp, Twitter da sauransu. Jagororin wannan tafiya suna da daga cikin jagororin kungiyoyi ko group da pages da ake da su a Facebook wanda suke wakiltar bangarori daban-daban na Arewa, kuma suna promoting interest daban-daban. So amma ta yaya za a haɗu ya zama ana magana da murya ɗaya domin ya zama ana promoting din manufar al'umma a maimakon wannan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya kushe wancan? Abubuwa marasa tsafta ta yi wa za ka dinga gani a Facebook tsakanin matasa, wanda ya kamata a ce a matsayinsu matasan manyan gobe suna da alƙibla ɗaya, suna da wani haɗin kai, suna da wani mizani da suke aiki, suke yin abubuwan da suke gudanarwa na Facebook a tare. So wannan yana daga ciki. Sannan kuma kamar yadda na faɗa, da ƙoƙarin tsaftace yadda ake yin posting ɗin shi kanshi a Facebook. Wasu abubuwan shiririta, wasu abubuwa marasa ma'ana, wasu abubuwa marasa kan gado, ko kuma yadda ƴan siyasa suke amfani da wasu mu a wannan zagi wancan group, wancan kushe wancan group, waɗannan na daga cikin manufofin da yasa aka ƙirƙiro da wannan kungiya domin ya zama an samar da haɗin kai, an samar da alƙibla ɗaya, kuma an samar da murya da za ta dinga magana da sunan Arewa a kafafen sadarwa. Duk da kasancewar akwai kungiyoyi manya iri-iri da ake da su, ba za mu ce mu ne kawai muka zo za mu kawo gyara ba, a'a, mu ma mun zo ne domin mu bada namu gudunmawa. A nan jihar Plateau muna fuskantar ƙalubale na zamantakewa, ta yadda za ka samu cewa ba a ga maciji tsakanin wannan ƙabila da wancan, ba a ga maciji tsakanin wannan addini da wancan, ba a ga maciji tsakanin wannan kungiya da wancan. Ta yaya za mu kawar da tunanin matasanmu a yadda ake da kungiyoyi group za ka gani na ƴan jasawa ne, na ƴan Plateau ne, na ƴan Middle Belt ne, na ƴan waye ne, wannan na kishinta wancan, wancan na zagin wancan? Ta yaya za a yi a tsaftace wannan? In za ka yi rubutu, ba hana ka rubutu, ba hana ka Facebook ba, amma ka yi rubutu mai tsafta, ka yi rubutu mai ma'ana, ka aika saƙon da al'umma za ta amfana. So wa'annan na daga cikin manufofinmu da muke ganin cewa a nan Plateau za mu yi ƙoƙari mu samar da haɗin kai tsakanin ƙabilu da ƙabilu, za mu yi ƙoƙari mu samar da zaman lafiya tsakanin mabambanta addini, za mu yi ƙoƙari mu samar da fahimtar juna a tsakanin matasa musulmi da waɗanda ba musulmi ba.
Hajiya Kaltuma Awwal da ke aiki a sashen koyar da ilimin fasahar ICT a Jami'ar Jos ta yi bayani game da rabe-raben manhajoji na sada zumunta da yadda suke amfanar da al'umma da kuma haɗarinsu ga jama'a.
Ana maganar ne social media. Social media platform ne ɗin, akwai TikTok, akwai Twitter, akwai Facebook, akwai Instagram da makamantu. Waɗannan kake sirwayen nan platform sun yi su ne da kyakkyawan manufa. Sai dai ne zarar mana mu 'yan Afirka ko saboda rashin orientation ne wasu suke amfani da shi na jiki wato ta wanda bai dace ba. Bari su lokaci da rayuwar zakin rai ɗaya daga cikin masu mana da'awa a cikin addinin Musulunci wanda ya zama shi international evangelist na yada addinin Musulunci. Lokacin da ya fara kafin da'awarsa ta bishara ya fara da gidan mulki sai kan da duka ana sauraron ra'ayinsa. Shi yake magana zai ja hankalin mutane da yawa. Sai gidan Cibin Nasir Karima Karɓar kallon mutane suna tallatawa masu production abubuwan kamar su omo su sabulu electronics da dai makamantansu. Lokacin sai ce musu shi kuma yi da kuɗi suna hanta ta ajiyar talabijin din nan sai suka ce su a'a shirya da mu shi zai ci gaba da wannan wa'azi. Yana wannan wa'azi to wannan kallolin da ake yi shi ne suke yi yake competition din kuɗin da suke amfani da shi wurin yaɗa wannan bishara ta zaki rai ta kafofin yaɗa labaransu. Ana nan ana tafiya ana tafiya zan ji na ke ce shi ya ma a shirya da hanta wa'azojin shi sai dai idan duk abin da waɗannan kamfanoni suka ba su za a dinga raba daidai suka yarda ɗaya da ni raba daidai suna ba ni kafanci yana sai har Allah ya tabbace ta inda ya je wuce ya wani ka tan fara daidai ya yi fifi ya wani yudi da shi tv ya yi makarantarsa a ciki ya yi conventual a ciki ya abubuwa da wanda zai kare kare addini ya kare al'ummarsa. To kun gani kun san media nan kamar amfani kafofin twitter din nan da tiktok din nan da kuke gani an kai tsaye su ne dai ka zama kafar yaɗa kasuwanci ba wai yaɗa tsaye ko kuma yaɗa tsara a wurin ba kamar yadda wani a cikin wurare a cikin wurare a cikin wurare a
sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan. Alabar shi a shiri na gaba za mu daura. Yanzu dai a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim a koda yaushe nake mana fatan alheri. Bi salam.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yan bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya. Bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yara 1,400 aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce, mafi yawancinsu a lokacin da 'yan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi saninsu da 'yan fashin daji. Yayin da makomai Ukraine da yiwuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin caciyar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomarsu ba kawai dangantakarsu ba amma dangantaka tsakanin Amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO. Hakika ba ta da kyau, ko da yake barazanar mamaye Ukraine zai zama kan gaba a ajandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar Litinin mai zuwa. Amma akwai takun saka da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su, tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diplomasiya. Don Washington da Moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula. A jiya Asabar Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Prime Minister kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan Volker Perthes ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da Majalisar Dinkin Duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta dore wajen tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.